alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatawain Rahma. Shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da waɗannan sakonnin tambayoyi ne din. Dukkan lambobin waya 0800 555 4443 da kuma 0700 777 6442 da kuma sakon WhatsApp a kan 0700 360 4455. Duka zalika za ku iya kuma cikin adireshin email a kan fatawainrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatawain Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna Asabar ne 10 ga watan Shawwal shekara ta 1439. Na jira na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 30 ga watan Satumba na shekara ta 2017. Kuma kamar kowane lokaci yau din ma muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallimo, babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Garo da ke nan Kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan Allah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومصوص ورمو عند اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أشكي لتاف سمي قلمة يناتي وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن جي سبحانه وتعالى يكتشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة من سن كرجم فينا تاكلوا ينا كنتوا لقى أبين دسكي فلا كسبوا لأبين دسكي فلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك ظهرت بتسبيه تارد قولي أبن جدنك وكن من الساجدين كقسن شي تارد معين سين سجدة وتو مسلاتا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كبوتا أبن جدنك أرمتوا تدومك. وانا آية الله سبحانه وتعالى هنا جاوى النبي صلى الله عليه وسلم تشوى تبس الله هنا سندها على اللي يكتكي لوكاتشين دي يزو يكي كلام قريشاوى zuwa ga karfita Allah subhanahu wataala da bauta da barin abin da suke kai na kafirci da shirka da yin imani da Allah shi kadai da yin imani da abin da ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gamuwa abubuwa na bacin rai na bakin ciki da yawa daga wajen waɗannan kafirai, suna gaya masa baƙaƙen maganganu, suna sukansa, suna jifansa da miyagun kalmomi da sunaye marasa daɗin ji ba dan komai ba, saboda yana kiransu zuwa ga abin da ya saba wa al'adarsu ko zuwa ga abin da suka gada, zuwa abin da ya saba abin da suka gada daga iyaye da kakanni. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin damuwa kwarai da irin maganganun da suke yi dangane da shi, irin da suke faɗa a kansa ba dan komai ba, domin niyyar ɓata masa suna kuma su ɓata da awarsa, su hana wanda yake baƙo ko wanda bai san shi hakikanin sani ba ya karɓi da awarsa. Domin a lokacin da zai ji ana cewa matsafi ne, mawaƙi ne, mutumin hankali ne, maƙaryaci ne, idan bai san shi ba, bai zauna da shi ba, bai san tarihin shi ba a baya, to wannan zai sa ya nisanci abin da yake faɗa, ya nisanci wannan gaskiya da ya zo da ita. Wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake damuwa. Baya ga wannan kuma yana damuwa daga maganganun su da suke yi dangane da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, da gaya musu baƙaƙen maganganu da zagin su da bacin su, kai har ta tarma da cutar da wasu ta hanyar azabtarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun damuwa da wannan, sai Allah subhanahu wataala yake gaya masa ko faɗa masa abinda zai yi domin ya magance wannan damuwa cikin da take damunsa, ya magance wannan baƙin cikin da ɓacin ran da yake taso masa ko goshi. Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ambatansa ta hanyar yin tasbihi da gode masa. Allah ce fasabbih bihamdi rabbika, sannan kuma ya umarce shi da ya zan cikin masu yin sallah, wato ya umarce shi da yin sallah. abubuwan nan guda biyu da Allah subhanahu wataala ya dora annabi sallallahu alaihi wasallam akan su matsayin abin da zai magance masa damuwarsa da bakin cikinsa da bacin ransa su ne abin da ya kamata dukkan wani wanda yake cikin damuwa da matsuwa da takuruwa da bacin rai ya fuskance su kuma ya rike su domin samun magance abin da yake damunsa babu shakka sallah tana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke magance damuwa suke magance bacin rai da bakin ciki wanda duk dan adam a wasu lokuta zai iya samun kansa cikin su saboda yanayi na rayuwa ko dai abinda zai same shi daga gidansa daga iyalansa daga danginsa ko daga waje ko daga makota ko daga kasuwa ko kuma idan ya kasance mai mulki ne daga talaka wanda yake mulka dole zai iya jin zai iya ganin abinda zai bata masa rai zai bakanta masa rai zai sashi a damuwa don haka ne babu shakka yana buƙatar abin da zai magance wa zuciyarsa wannan damuwa daga ciki akwai sallah wannan sallah wacce ɗan adam zai yi ko musulmi zai yi domin ya magance damuwa da cikin ransa yana daidai da sallolin da aka shar'anta saboda wasu dalilai kamar yadda aka shar'anta sallar kusufi ko ta kusufi wasu da aka samu fisfewar rana ko na wata kuma sallar da aka shar'anta domin shayar da fari ko kuma sallar da aka shar'anta domin samun wani lada na musamman kamar sallar walaha sallar da aka shar'anta wa mutum ya yi domin ba wa Allah zaɓi cikin al'amuran da suka fuskanci shi kamar sallar istikhara ko tahiyatul masjid waɗannan dukkan su salloli ne da ake kira zawatul aslam da wasu dalilai ne za su sa a yi su wannan salatul kard sallar da mutum zai yi saboda wata damuwa da yake ciki ita ma tana cikin wannan sahu tana cikin wannan layi da cewa ita ba a sanya mata wasu adadin raka'o'i ba waɗanda aka ce kar su wuce haka kamar tahiyatul masjid raka'a biyu ce ba a wuce adadin raka'o'in da aka ce a yi haka nan salatul istikhara raka'a biyu ce baya halatta mutum ya yi ta sama da raka'a biyu domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai istikhara ya yi raka'a biyu sannan ya addu'a da zai yi sallar walaha mafi yawancin abinda aka samu mafi yawan adadin raka'o'in da aka samu a ruwaya shine raka'a takwas hadisin ummu hani saboda haka zamu ga wasu sallolin an musu adadi na raka'o'i to amma ita sallar da za mutum zai yi saboda yana cikin wata damuwa ba a ƙayyade raka'o'inta ba domin tana da alaƙa da wannan abin da yake ciki zai yi ta ne har lokacin da abin ya kwaranye ko sanya shi samu magance wannan abin da yake cikin zuciyarsa kamar salatul kusuf da salatul khusuf da salatul istisqa ba a ce sai an yi ta guda ɗaya ba ana iya yin ta a maimaita wannan haka ita ma wannan sallar babu shakka sallar tana daga cikin abinda take magancewa mutum damuwarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance duk sanda wani al'amari ya dinkaro shi wanda yake da girma to yakan fuskanci wannan al'amarin da sallah Allah subhanahu wataala ya yi umarni da cewa a nemi taimakonsa da agajinsa da tallafinsa ta hanyar yin sallah da haƙuri ce ya yi wanda zai na aminu su ta'inu bi sabri wa salah ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimako ta hanyar haƙuri da sallah ya kasance sallallahu alaihi wa sallama ko da shirin fuskantar abokan gaba a fagen yaƙi ya zo yi yakan fuskance su bayan ya yi salloli domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo masa nasara ya ba shi nasara shi da sahabbansa ya ba su galaba da rinjaye akan waɗannan abokan gaban nasu shi ya sa ya tabbata a cikin littafin al-Marwazi ta'zimu qadr as-salah سلسلة ميكو زواج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يكيشي وناداو في ليلة الأحزاب وتؤدلن دا كافران مكة كي جنجان كوسو دا سوران كوا ينسو كافري ومن أنكا ومدينة دا تشين يسو دا يكي سكزو سكي سلسلة أبارين هرم مدينة حذيفة بن اليمان يكيشي وناداو sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare a tsaye ya rufe da wato mayafinsa yana ci sallah yace wa kana sallallahu alaihi wasallama idza hazabahu amrun salla annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan abu ya tunkaro shi mai girma to yakan shiga ya tafi shi sallah haka ne ya tabbata daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi laylat al-badr wa ma minna illa na'im ghayra rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli wa yad'u hatta asbah yace naga annabi sallallahu alaihi wa sallama a daren da za a yakin badar kowa yana bacci amma shi yana farke yana sallah haka yayi ta Allah yana addu'a har gari ya waye sanda wani abu ya tunkaro shi mai girma dukan nemi taimako a gurin Allah ta hanyar sallah shi yasa Allah subhanahu wataala ya ga annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun bayan Allah subhanahu wataala ya fito da su daga Fir'aun da jama'arsa ya halaka fir'auna da jama'arsa ya kubutar da su Allah subhanahu wataala ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi Haruna an tabawwa ali qaumikuma bi misr biyuta wa ja'alu biyutakum qibla wa aqimus sala yake cewa muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa da dan uwansa Harun cewa ku sanar da ruwa mutanen ku gidaje a Masar sannan ku sanya gidajen ku wajen sallah wato sanya su gurin da za ku rufe yin sallah kuna ibada kuma ku tsayar da sallah wato ku yi ta da sharuɗanta kamar yadda aka umarce ku wato Allah subhanahu wataala ya umarce su da su yi sallah su tanadi gurin yin sallah ba don komai ba domin su fuskanci dukkan wani ƙalubale da zai ƙara tunkaro su su nemi taimakon Allah subhanahu wataala ta hanyar yin sallah duk ita sallah al'amarinta yana da girma koda kuwa mutum baya cikin damuwa yana buƙatar ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala ya agaza masa tallafa masa cikin dukkan al'amuran da yake tunkara na rayuwa sallah ita ce kofar da bawa zai shiga zuwa ga ubangijinsa ita ce wata dama da yake samu ta haɗuwa da ubangijinsa ya gana da shi ya faɗa masa buƙatunsa ya faɗa masa damuwarsa ya neme shi da cire masa duk abin da ke damunsa sallah ita ce ke ba da mutum wannan dama ita ce ke mutum iso zuwa ga Allah mahaliccinsa ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad da wannan hadisin Nu'aym ibn Hammar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ibn Adam ata'jizu an arba'i raka'ati fi an-nahar akfi ka akhira haka dan adam ba za ka iya tsayawa kai sallah raka'a hudu da rana ba ni kuma in isar maka da karshen yininka wato kai sallah raka'a hudu fi awwalin nahar ko minan nahar wa sallaw laha idan kai Allah subhanahu wataala shi kuma zai tsare ka har karshen yininka sai banka kariya zai isar maka da abin da ba za ka iya ba zai iyar maka su sabu shakka wannan ya nuna sallah tana daga cikin abin da bawa yake tunkara ubangijinsa don ya yaye mishi damuwarsa ya sauƙaƙe masa abin da yake da nauyi ya iya masa abin da ba zai iya ba haka nan a cikin wannan aya za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi tasbihi da gode masa fasabbih bihamdi rabbik wanda yake nuna cewa ambaton Allah yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa bawa wajen yin ƙarfin abin da yake tunkara sa na damuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da tasbihi, shi ya sa ta a filin daga a lokacin da ake kausawa tsakanin musulmi ko muminai da makiyansu, Allah ya umarce su da yawan ambatansa a cikin wannan yanayi domin da wannan ne za su samu nasara. Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkuru allaha katiran la'allakum tuflihun, ya ku waɗanda suke imani idan kuka haɗu da abokan faɗa to ku tsaya ku jajirce ku kafe kuma ku ambaci Allah da yawa domin ku samu babban rabo. Hadisi ya tabbata cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce addu'ar wanda yake cikin damuwa, to mutumin da ya shiga cikin damuwa addu'arsa ko ambaton Allahnsa ya rika cewa la ilaha illallah alhalimul azim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil ورب العرش الكريم. وأن الدعاء ده نفس الرسالة ثلاثة دعاء الكرب. فالدعاء إذا ممكن ينتشكين داموا ينافع التاء. ليس متلفي دعاجي لقى الله سبحانه وتعالى. وندشيني الحليم من عينهم جوليا من حقني. Shine al'azim mai girma da babu abin da yake zagararsa, shine ubangijin al'arshi mai girma, shine ubangijin sammai, shine ubangijin ƙasa, shine ubangijin al'arshi mai karamci. Waɗannan sunaye da waɗannan wato sifofi na ubangiji wani kirari ne da bawa yake samun tagomashin su daga Allah subhanahu wataala ne yayi mishi damuwarsa a duk sanda yake cikin damuwa. Saboda wannan ita ce koyarwa ta musulunci, yayin da mutum ya shiga damuwa bai tuna akwai wanda shi ne komai yake hannunsa, komai a hannunsa yake, mai kyau da mara kyau shi ne yake aikata su, shi ne mai halitta su. Don haka babu abin da yake gagararsa, fa'alun lima yurid, ne mutum ya tuna da wannan ya koma gare shi tare da gaskata wato niyyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala, da fuskantar da zuciyarsa gaba ɗaya gare shi. Babu shakka idan ya haka zai ga abin mamaki tattare da al'amarinsa. Kaga wannan ya saba da abin da waɗanda ba su san musulunci ba, ko dai a cikin musulmin ko wanda ba musulman ba suke aikatawa yayin da suka shiga damuwa. Mutum ne musulmi zai shiga damuwa, zai shiga shaye-shaye da zimmar cewa wannan shaye-shayen sai cire masa damuwa, bai san cewa yana ƙara tsuntuba a cikinta ba ne, yana ƙara halaka kansa, ya yi wa kansa asarar duniya da lahira, ba ya ga duniyan ba ya ga lahira. Ko kuma mutum ma ya nemi ya salwantar da rayuwarsa gaba ɗaya, wai shi an yi masa ba daidai ba. Tare muku karanta mu ji labari nan da can cewa wani ya kashe kansa saboda ya rasa abin da zai ba wa iyalansa. Ga iyali Allah ya ba shi da yawa amma ya jarrabe shi da talauci, ya fita ya fita ya raya bai samu ba. To zan ya koma ga Allah ya san cewa Ubangiji subhanahu wataala shine mai azurtawa, inna Allahu ar-razzaq dhul quwwati al-matin, ya kunya yi imani da wannan suna na Ubangiji subhanahu wataala, ya je kwanfasa kofar Ubangiji ya bujuro masa da bukatarsa tare da mararecewa a gabansa, a sai ya je ya sha wani dafi ko ya suntumo da kan wani tudu ko wani dutse domin ya halaka kansa ko ya rake kansa, ko ya riga a masa auren dole, ko yaro yana rigima da iyayensa sun kore shi zai je kashe kansa. Babu shakka wannan rashin tarbiyya ce, rashin sanin koyarwa ta addinin musulunci take jawo haka. Mutum ya bi hanyar da zai kara tsunduma kansa cikin wahala, watakila ya tsunduma kansa cikin baƙin ciki wanda ba mai yankewa ba har abada. saboda irin wannan koyarwa ta Ubangiji tana nan a littafin sa mai tarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan bukata rayuwarsa sabansa sun yi wannan tafarki dukkan wasu mutanen kirki suna ganin tasirin ta a rayuwarsu yayin da mutum ya gaskata irin wannan to babu shakka zai rinka ganin abun mamaki tattare da Ubangiji al'amarin Ubangiji yana da ban mamaki ga mu'mini amma shi wanda ya yi imani ya gaskata yadda da fuskanci Allah subhanahu wataala da zuciya mai haske zuciya mai tsarki ba tare da kokonto ko shakka ba Allah ya mana gamba ka tare
to amin kuma amin mallan Allah ya saka alkhairi kuma da farko ta zo daga yitaran mu Anas ne gyaran keke in ka ba yake cewa assalamu alaikum shin mallan ya halatta mutumin da yake kasuwanci wani ya bashi ya siyo masa kaya shi kuma sai ya dora ribar sa akai misali ya saida masa akan yadda shi yake tsira bayan da ya siyo a kasuwa ba
idan har bashi kuɗi yayi ya siyo masa ba shi da damar ya tsara kuɗin ya tsara ribar sa akan kayan da ya siyo da kuɗin wani saboda wannan kayan ba nashi ba ne an bashi sautu ne ka bashi kuɗin kayan sai ga cikin da ka siyo in ya so zai je ya siyo in ya so daga baya shi wanda ya sa shi wannan aiki shi kuma ya bashi abinda ya ga zai bashi ko kuwa tun farko ma sai sharadi zan nemo maka wannan abu amma ga abinda za ka bani amma ba bai halatta ya siyo da kuɗin sa ba kuma ya ci riba akan kayan sa domin hankalin zai dauka ba ka siyo kuɗin wani kayan mai wannan kuɗin ne haka za ka ci ribar wani abinda ba naka ba mutum ba ci ribar abinda ba nashi ba
sai ne ki assalamu alaikum malam idan mutane suna zaune sai wasu suka zo wucewa suka yi musu sallama da idan mutum daya amsa musu shin ya dauke wa sauran kuma su ma sauran da suke tare da shi din za su samu ladan amsawar da ya amara din su
babu shakka yin sallama mustahabbi ce idan ka ga mutane sai musu sallama abu ne mai kyau da mutum yake samun ladan akan sa su kuma waɗanda za a yi musu sallama mustahabbi ne su an samu wanda ya musu afwan wajibi ne su an samu wanda ya musu sallama sallamar sa shi mustahabbi ne ya musu inda a ce ya wuce bai musu ba ba za a rubuta masa alhaki ba akan je bai musu sallama ba amma in har ya yi musu to su wajibi ne su mayar masa da kwatankwacin abin da ya musu ko su mayar masa da mafi cin abin da ya musu wanda wannan shi ya fi idan wanda ya sallamar mutum ɗaya ne masu aka yi sallama jama'a ne to idan ɗaya daga cikinsu ya ansa wanda ya wadatar ɗaya daga cikinsu ya ansa sallamar ya wadatar ba sai kowa ya buɗe baki ya ansa masa ba ya ɗauki wa sauran domin wannan wajibi ne na kifaya a kansu in wani ya yi ya ɗauki wa sauran kamar yadda su ma masu yin sallamar idan ba mutum ɗaya ba ne wato jama'a ne suke tafiya sai suka wuce inda za su yi sallama ɗaya daga cikinsu ya sallama to ya ɗauki wa sauran ba wajibi ba kowa sai ya yi musu sallama sannan ne aka ba su haƙƙin yi musu sallama saboda sai in ya ansa ya ɗauki wa sauran kuma suna da lada su kansu ba za a ce ba su da lada ba
da suna take cewa malam bata ce tana sallah sai zanin ta ya zane har kafarta ta fito amma ta yi sauri ta rufe shin sai ta sake sallar ko kuwa sallar da ta yi
da wanda muka sha faɗa rufe diddige a cikin sallah ba wajibi ba ne ga mace duk da cewa wasu sun rubuta ta amma dalilai suna kasa nuna wajibci ba sa akwai bambanci tsakanin suturar mace a sallah da suturar talukcin da za ta fita akwai suturar sikiyatu sala wato suturar mace a sallah kuma suturar ta fita daga gida wanda ita ce ake bukatar ta rufe har daga dukkan sai har ma ta ja kasa kamar da zuwa cikin hadisi ummu salama amma in a sallah ne babu inda aka ce dole sai ta rufe har diddigenta abu ne wanda zai yi wahala ma zai zama da wahalarwa a cewa duk sanda za ta yi sallah sai ta yi wannan kuma ta gama sallah ba tare da wani abu na kafarta ya fito ba tafin kafarta bai fito ba ko yatsun kafarta ko diddigenta kallafa mata irin wannan akwai kallafa da mai wahala saboda haka idan kafarta ta fito tana sallah wannan babu komai
sai ne ke cewa mala assalamu alaikum shin wannan hadisin ya inganta na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafar kunnensa ba da ruwan da ya shafi kansa ba wajen yin alwala daga muhammad nur rijal lemo
bai inganta ba hadisin bai haƙi ya fitar da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bima'in ghayr khilaf alladhi akhadahu li wa akhadha li uznayhi ma'an khilaf alladhi akhadahu li ra'sihi hadith abdullah bin zayd abinda ya tabbata shine riwaya da take cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafi kansa bima'in ghayr fadli yadayhi ya shafi kansa da ruwan da ba sauran wato danshin da yake hannunsa ba shafa kai ba shafar kunne ba farko idan mutum zai shafa kai zai jaddada ebo wato taba ruwa sannan sai shafa kansa sai shafa kunnensa wato da kai da kunne kamar yadda yazo cikin hadisin Ali ibn Talib da hadisin Ibn Zayd sai da kai da kunne duk da ruwa da kake shafar su in ka shafa kanka sai ka shafa kunnenka da wannan ruwan ba sai ka sake jaddada ruwa ba haka ruwayar da tazo cikin sunan Bayhaqi cewa ya shafi kunnensa da wani ruwan da ruwan da ba shi ya shafi kansa ba ruwa ce shazza shi kansa Imam Bayhaqi ya bayyana cewa ruwayar Muslim ita ce tafi inganci ruwa cikin sai Muslim na'am da kai da kunne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-uznani min ar-ras kunnuwa su ma tare suke da kai da aka hukuncin shafa su ke ne wani al'uznani min ras ba wai labari ba ne kowa ya san damar kunnensa a cikin kansu yake ba kawai na baka labari yana nuna cewa hukuncinsu ɗaya ne a wajen alwala in ka shafi kanka ruwan da ka shafi kanka shi ne dai za ka shafi kunnenka da shi ba sai ka jaddada ɗiban wani ruwa sabo ba.
To sai wannan shi kuma yake tambayar cewa malam akwai hadisin na Aisha radiyallahu anha da take cewa da sallar raka'a biyu ce sai aka maida ta mazaunin gida raka'a wato aka maida ta mazaunin gida raka'a hudu aka bar ta ga matafiyar raka'a biyar sannan kuma an ce lokacin da aka wajabta sallar adran isra'i an wajabta ta ne akan raka'a 50 daga baya aka rage aka maida ta kamar yadda take yi a yanzu shi ne ke tambayar malam ya zai iya hada tsakanin waɗannan hadisan.
Eh babu wani cin karo wancan kanko al'amari ana gaya lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya farlanta masa wannan sallah da ya zo wato wannan shine abin da ƙarshe al'amarin ya take a kai ya tsare a kai shine wanda yake a isra mafarko a wajen ɗabbakawa kafin a kai ga wannan adadin da shine na ƙarshe an fara da raka'a biyu ga mazaunin gida da matafi kamar da yake cewa hadisin Aisha din mazaunin gida shi ma biyu ce farilla a kansa haka nan matafi biyu ce farilla a kansa daga baya sai aka ƙara ta mazaunin gida a cikin kalloli masu raka'a hudu suka koma raka'a hudu wato azhar da la'asar da isha'i sannan ita kuma ta mazaunin ta matafi ita kuma aka bar ta biyu take wanda da wannan ne wasu daga cikin malamai kamar Ibn Hazm suka tafi akan wajibcin wato sallah raka'a biyu ga matafi cewa wajibi ne kasam saboda shi kuma asalin sallah sa kenan ba a taɓa farlanta masa sallah raka'a hudu ba ballantana a ce a wani lokaci zai raka'a hudu duk da cewa wannan ra'ayin nasu ba shi ne ingantacce ba don ya tabbata cewa idan mutum ya bi mai sallah raka'a hudu zai cika shi.
To sai wanda ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin sallar kasar ga ɗalibin jami'a wanda yake wata uku zuwa huɗu a makaranta.
To matuƙar dai ya je da niyyar ba zama ya je ba don shi kai zai yi sallah don ya yi raka'a biyu babu komai a gunsa saboda magana mafi inganci shi ne sallar matafi ba ta da wasu kwanaki ƙidaddigaggu wata ƙayyadaddu abinda da yake akwai shi ne in dai har bai je gurin nan da niyyar ya zauna ba ya je gurin nan da wani abu da ya kai shi ya gama abin da zai ba gurin mafi ingancin magana waɗanda samu da yawa daga cikin tabi'ai a cikin sahabbai masu tsabaka ta aikace shi ne zai yi kasaro matuƙar da shi kaɗai ya yi sallarsa amma da zarar ya shiga cikin jam'i da ake raka a sallar da ake raka a hudu to zai bi liman ya raka a hudu kuskure ne ya ce zai raka a biyu ya zauna ya jira liman ya kawo biyu sannan su sallama tare ko ya bi shi a biyun ƙarshe su sallama tare wannan kuskure ne ya sabawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dai har ya bi mazaunin gida to dole ya ci sallah tare da shi amma in ya sallasa shi kadai to wannan zai iya yin kasar.
To wannan shi ma dai tambayar ta sa akan kasar din ne, kike cewa mallam shine yake tafiya da zaka dauke shi wata shida amma yakan dawo gida bayan wata satattuka, shin zai yi kasar a inda yake din? Kuma yace a yayin kasar din zai iya hada azhar da al'asr a farkon lokacin azhar yayi, ko kuma lokacin azhar ya hada su, wato al'asr ya hada su, ko kuma ya hada maghrib da isha a lokacin maghrib, ko kuma ya hada su a lokacin isha din. Sannan kuma yake cewa idan yaga ana jan'i wanda ba kasar ba, shin wajibi ne ya bar kasar ya bi masu cika sallah a jan'i, idan ko da hakan bai yana da laifi?
To wani bangaren tambayar ta farko ansa ta ta gabata, a tambayar ta biyu na cewa zai iya haɗe salloli waɗanda ake haɗe su, wato zai iya haɗa azhar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikin su, ko ya haɗa maghriba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikin su, na'am zai iya. Matafi duk wanda ya halatta ya kasaru, to ya halatta ya haɗa salloli wato waɗanda ake haɗawa, yana iya yin sallar la'asar da azhar da la'asar a lokacin azhar, wato ya yi azhar da miƙe ya sallar la'asar a nan a lokaci ɗaya, yana iya jinkirta sallar azhar ya yi ta a lokacin la'asar, shi ne jam'u taqdim da jam'u ta'khir. Haka nan sallar maghrib da isha'i, yana iya jinkirta sallar isha'i, yana iya matso da sallar isha'i ya haɗa ta da sallar maghriba ya yi su a lokacin maghriba, ko jinkirta maghriba zuwa isha'i ya haɗa ya yi su, yana da duk wannan damar. Akwai malaman da suke sharɗanta cewa cikin yana tsakiyar tafiya, kuma cikin tafiyar zama mai wahala, to wannan ne zai iya haɗawa. Shi wannan dalilin wannan maganar dalilin ta yana da launi, abinda yake mafi injaye shi ne zai iya yi, ko da a zaune yake ba guri guda ba ma a halin tafiya ba, kamar yadda sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallolin sunnan a yakin Tabuka, duk da ba a cikin halin tafiya ke ba, sai dai ya fito ya haɗa su sallah da safe ya koma tantinsa, ya haɗa azhar da al'asr a lokacin azhar, ya haɗa maghrib da isha'i a lokacin maghrib. Sai kuma tambayarsa ta uku da shi ne, idan ya ga wasu layin sallar jam'i mazauna gida, shin wajibi ne ya bi su? Matafi sallar jam'i ba wajibi ne a kansa, duk da cewa akwai malaman da suke wajabtawa, amma magana mafi inganci ba su zama wajibi a kansa ba. Idan kuma har ya ga dama zai iya bin su, ba haramun ba ne idan ya bi su, zai sani in ya bi su to zai cika sallah, babu maganar ya rage sallarsa a kan tasu, zai yi yadda liman yake yi, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bih, an ka an sa shi don a yi koyi da shi, ba za su zo yana tsaye kana zaune ba kana jiran wai ya kawo sauran raka'o'i biyu sannan ka tashi ka cika taka, ko ka yanke raka'o'insa biyu na farko ka bi shi a raka'o'i biyu na ƙarshe. Wannan duk ya saɓawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, haka sallar sa tare da su bata zama wajibi a kansa ba, amma idan ya bi su wajibi ya cika.
To sai saƙon S Abubakar da yake cewa mallam yana so ya san su waye ya wajaba ya ciyar da su a lokacin da ba shi da aure, ma'ana yake neman aure shi.
To idan iyayensa suna da rai kuma ba su da abin da za su ci, to ba sa iya riƙe kansu, mahaifinsa ba zai iya riƙe, ba ya iya riƙe kansa saboda tsufa, ko kuma a saboda rashi shi kuma Allah ya bashi, wajibi ya kula da mahaifinsa, wajibi ya kiyaye wannan haƙƙi na mahaifinsa ya ciyar da shi, ko da kuwa yana neman aure sai ya saisaita ya daidaita gwargwadon yadda zai samu kuɗin da zai aure tare da yana ɗaukar nauyin iyayensa, kuma na tabbata in dai har zai kula da iyayensa ya musu biyayya, Ubangiji subhanahu wataala zai albarkace shi, abinda yake samu zai yi albarka, Allah zai buɗe mishi ƙofofinsa na rahamarsa da arzikinsa waɗanda ba ya zato.
Sautone ce, assalamu alaikum mallam, daga wani lokaci ne mutum yake rasa raka'a, shin da jin sautin liman na sami Allahu liman hamida, ko kuwa a gagan ɗagowar liman daga ruku'u musamman ga wanda yake kusa da liman a masallaci, shi yake tambayar shin zai yi amfani da ɗagowarsa ne, ko kuwa ko da ya ɗago ɗin idan har bai ambaci sani Allahu liman hamida ba wannan raka'ar ya same ta?
To galibi liman yana faɗar sami Allahu liman hamida lokacin da yake dagowa sai ya gama dagowa ba sannan ya fada tare da dagowar yake fada su yake fadarta kaga babu bambanci tsakanin ya gani ko bai gani ba wasu kar da ya ji sani Allahu liman hamida ya san ya dago idan kuma har ya san cewa shi limamin sa baya fadar sami Allahu liman hamida da mun sai ya dago kaga kana jin sautin sa ka san cewa daman ka riga ya dago amma kuma ai ba zai yi sami Allahu liman hamida ko ba kuma ya tsaya a bai dago ba wannan surar daman babu ma ita a ce yana rike da goyoyinsa kuma yana sami Allahu liman hamida har ya kai ya riska sa cikin wani ne saboda haka matuƙar dai ka ji ɗaya daga ka gani ya dago ko ka ji sami Allahu liman hamida to ka rasa raka ɗaya daga cikin biyan duk wanda ka ji ka rasa raka ka ga dagowarsa ko baka ji sami Allahu liman hamida ka rasa raka ka ji sami Allahu liman hamida ko baka ga dagowarsa ba ka rasa raka dan ba zai yi ba ka ji sami Allahu liman hamida ho ko baka ce gwiwarsa hannunsa yana cikin gwiwa har yanzu haka a cikin kowane yanayi ka rasa raka sawa'un ka ji ne ko ka gani matuƙar dai ka ji sami Allahu liman hamida ka rasa raka baka ji sami Allahu liman hamida amma ka gano shi yana dagowa ka rasa raka
to sai da duk ya kasa shi kuma yake tambayar tsarin bayani game da hadisin da ya zo a cikin muwadda ta Imam Malik wanda ke cewa an tambayi Jabir ibn Abdullah game da shafar rawani a yayin alwala yake cewa har sai mutum ya shafi gashin kansa
wannan Imam Malik ya rawaito shi a cikin muwadda amma yana da shi balagat na Imam Malik cewa balagani bai kawo isnadinsa cikakke ba balagat na Imam Malik ba ma na shi ba na kowane ma malamin hadisi da zai kawo cikakke isnadi ba suna cikin ruwa hadisai masu rauni za ka wani na cikin hadisi mai rauni a cikin imwada Imam Malik wata kasar mai rauni a ruwa a cikin ka jingina ta ga Jabir ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana cikin yana da rauni shi kansa jingina shi zuwa ga Jabir din saboda Malik bai ambaci isnadin sa cikakke ba sharafin inganci kuma shine ittisalu sanad sanadi ya zama ya tsare da juna wannan shine sharafin hadisi ingantacce to in haka ka rasa wannan sharafin to hadisi ya fita daga cikin kalbabbun hadisi sai randa wani ya iya cewa ya gano ga cikakken sanadin sa kuma ingantacce ne shi Malik yana da fatawa akan cewa ba a shafa akan rawani sai ya shafa akan gashi abin da ya tabbata kuma a cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Al-Mughira ibn Shu'ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a shafa akan rawani a shafa akan rawani ko dai a shafa akan rawanin kuma a yi shafa akan gashi sana kare shi akan rawani wannan ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da mai shafar kai ko dai shafar kai ko shafar rauni ko shafar rabin wani bangare na kai da kuma rauni duk wanda mutum yayi insha Allah ya yi abin da yake daidai
da sakon Muhammad daga Abuja shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam wanda yayi alwala da safa a kafarsa sai ya zo ya cire safar shin zai sake sabunta alwalar sa ne ko ko alwalar sa tana nan ba sai yayi wata ba
cire abin da kake da yake kafarka na safa kofi bayan da ka alwala ka sa su kuma kai shafa a kai lokacin da ka bukaci abin nan to cire su kawai baya lalata ita wannan alwalar kawai dai sharadi nan gaba in ka mayar da su ka zo yin alwala ka sai ka yi wanke kafa sannan ka kai kuma ci gaba da shafa a kan su amma a karan farko dan ka cire su to a ce alwalar ka ta ɓaci kamar mutum ne ya yi alwala ya gama komai na alwala sai je kuma wanzu bai masa aski kaga ya kwashe su madda kanta ya yi shafa za a ce a to ka ci da shafar kai daga alwalar ka sai ka kuma zuwa ka sake alwala lokacin tana nan ko Allah ya kiyaye mutum ya samu hatsari yana da alwala sai ya samu hatsari wani bangare na kafarsa ko hannunsa sai ya fita a cewa ta yi wannan alwalar ta warware da wannan a ce to a yi gabar da kai wanki a yi yanzu babu ita a jikinka za ta tashi ka sake alwala ba ta maka abin sake alwala ka sake wannan ba a abin nan ba haka idan mutum ya cire ita safar ba ce alwalar ta lalace ta ina nan sai dai kawai ba zai kuma yin safa akan wannan safar ba in ya mai da ita sai idan ya mai da ita da alwala na'am
kone ce assalamu alaikum mallam mutumin da ya baro jahar sai ya koma wata jahar a cikin kasar nan domin neman wani aiki wato domin ya samu ya rika gudanar da rayuwarsa bayan wasu shekaru da ya yi a wannan jahar da ya koma sai ya nemi takardu na primary da kuma na haihuwa a matsayinsa na ɗan wannan jaha ya kuma samu aiki na jaha ko kuma na tarayya shin idan ya samu aikin wato yana yi ana biyan sa albashi akwai haramci a cikin hakan kuma yaya matsayin hakan a mahanga ta addinin musulunci daga Umar Hotoro
to matsalar inda za ta fi kauri duka dai abubuwan da ya yi ba su kamata ba amma inda abin zai fi tsanani a ce yana aiki da wasu takardu waɗanda ba na gaskiya ba ya samu wasu takardu wanda da su ne aka ɗauke shi aiki daga wannan akwai matsala domin zai iya bayar samun takardun da ba abin da ya iya ba kuma a ɗauke shi da wannan takardu daga zai je ya yi ta abin da ba jiri ba daga abin da yake yi kuma ba bisa ƙa'ida ba ba bisa daidai ba kuma babu shakka yana cin haram amma ya yi muka kaddara kawai indijin ya yi a matsayin shi ma yanzu ya zama ɗan gari sannan sai aka ɗauke shi aikin da daman kuma ya iya an ɗauke shi koyarwa kuma daman yana da karatu zai koyar da abin da aka ɗiba masa nauyin koyar da shi wannan ba a ce abin da yake ci haram ne abin ke ci halal ne sannan samun indijin wannan ba wani abu ba ne a gurin malamai na musulunci wanda zai zauna a guri shekara hudu ya zama ɗan garin shi ya sa za ka ga a tarihin manyan malamai a cewa ne musulman makka ne alhalin asalin su ɗan kufa ne can haka haife shi wata iya can amma da ya zo neman ilimi sai bai koma ba to da an tashi an batansa zai ce masa ɗan kufa saboda mai saboda kamar ya samu indijin ya zama ɗan garin shi ya sa suke cewa man nazala balagan arba'a sinin nusiba ilai wani zai zauna a gari shekara hudu sai a jingina shi zuwa ga wannan garin to wannan lokacin abubuwa suna da sauki duk ba a kawo wasu sharuɗa ba na zama ɗan ƙasa da ake cewa sai ka cika su wancan lokacin abubuwa duk ƙasa ta musulmi inda musulmi ya samu kansa to shi ma ɗan ƙasan ne ko da kuwa a tarihi za a ce gari kaza a haife shi daga baya bayan turawa mulkin mallaka sun dabe a ƙasashen musulmi sun kafa ƙasashe masu cin gashin kansu sai zama nasu sun kawo irin tsare-tsaren da yake wajen su to shine nan yake ta gwagwagwa wajen a tabbatar da wani ɗan gari ne ko ɗan garin bane wani kuma gari guda ana magana jiha da jiha ne ko local government da local government wannan da sauki da abinda zai fi muni kuma inda za a ce ya ci haram da inda ya kasance an ɗauke shi da wasu takardu da wani ya ba shi wani abin da ba iyawarsa kuma yana yi muna faɗar wannan hatta a lokacin da mutum zai bayar da takardun da ba nashi ba ɗauke shi aiki akwai bambanci tsakanin wanda ya bayar da takardu bai yi ilimin ba bai karatu ba aka ɗauke shi aikin da bai iya ba wani haramun yake ci da wanda shi ya yi ilimin ya yi karatun wataƙila takardun sa su taɓa ci amma ƙwararre ne ya yi kuma wataƙila mai takardun fannin wannan fannin sai bayan sai aka ɗauke shi aiki da wannan takardun na'am a karon farko bai dace haka ba kuma ke nemi ya samu aiki ta yadda ya dace amma in har ya yi hakan kuma ya samu aikin kuma yake yi yana kuma ba da gudunmawa sai da take yadda aka kura masa su kila mafi yadda waɗanda suke da takardun nasu na hujjar ba a cewa ya haram yake ci an ce da shi ya koyar da lissafi kuma yana koyarwa daidai za a ce zan me za a ce haram ne haram yake ci saboda asalin takardun ba nashi bane ba za a faɗa masa haka ba za a yi masa irin wannan fatawa ba duk abin da yake ci halal ne ila iyaka kawai ba ta nan ya kamata ya biyo ba tun a karon farko
da sai wannan ya ce assalamu alaikum malam mutum ne ɗan kasuwa sai ya ce wa abokinsa ya kawo naira 50,000 zai siyo kaya ya zuba a shagonsa ya rika siyarwa kuma duk wata zai rika ba shi 5,000 riba shin hakan ya halatta daga Usman Mu'azu Shu'aibu
wannan bai halatta ba a musulunci ka ba mutum kuɗi ya rika ba ka wani fixed amount wani kuɗi ƙayyadajje duk wata kamar da wasu ke su ba da kuɗi ko wani kamfani a buɗe a ce ka saka jarin ka kaza kuma duk wata za a rika ba ka kaza wannan babu irin wannan kasuwancin a musulunci abinda aka sani kasuwanci a musulunci ana raba riba ne gwagwadon yadda aka yi yarjejeniya kuma ana daukan riba ana daukan asara to kaga duka to aka juya wannan kuɗi za a yi yarjejeniya da mai kuɗi da mai juya shi nawa za a baka na riba shi kuma nawa za a bashi na riba wato gwagwadon percentage za a bani kaza cikin dari ni mai kuɗi zan karɓi 60 dai kuma da za ka yi aikin wato juya su za su fi 40 to shikenan duk abin da aka samu to akan wannan percentage za a raba su za ka baka 60 cikin dari na wannan kuɗin ribar da aka samu shi kuma zai dau 40 cikin dari zai iya a samu yawa a wannan watan a wani watan a samu kaɗan a wani watan a samu yadda ma ba a zato su yayi yawa sosai kaga ribar ka tana iya karuwa tana iya raguwa wani lokaci kuma a ma rasa ribar gaba ɗaya a ce wannan watan ku gaskiya asara ma muka yi ba a samu wani abu a zo shikenan ka ɗauki asara in an samu da yawa ka samu da yawa an samu kaɗan ka samu kaɗan to wannan shine abin da musulunci ya yarda da shi amma ba fix amount ba
mutum ne shi kuma yake cewa mallam ne ne hukuncin wanda ya yi tunkari ya ambaci wanin Allah
ba a neman agaji a gurin wanin Allah cikin abin da babu mai iyan shi sai Allah yayin da ka shiga wai zai musiba ko cuta ta tankaro ka babu mai yayi maka sai Allah Allah subhanahu wataala ya labarta mana wato waɗanda suke neman taimako wajen wasu mala'iku wasu annabawa ko wasu aljanu yayin da suka shiga cikin wata musiba suna neman su taimaka musu ko su yaye musu wata musiba ko su kaɗe musu ita Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa su waɗancan da suke neman taimakonsu daga baya suke gane musulunci suka shiga musulunci su koma so suna roƙon Allah su kuma masu bauta musu din ba san cewa waɗannan aljanun da suke kira suna neman taimakonsu ba sun musulunta yanzu ba su iya taimaka musu ba ko kuma a'a ba ruwansu da wannan abin da suke na bautansu Allah subhanahu wata'ala yake cewa ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura waɗannan da kuke kira ba Allah ba su ma wajen Allah suke nema suna neman kusancin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar masa bauta sannan suna jin tsoron suna fatan samun rahama sannan suna jin tsoron azabarsa Allah ce lalle azabar ubangijinka ta kasance abar gujewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa la tud'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin kar ka kira wani ba Allah ba wanda ba zai iya amfanar da kai komai ba zai cutar da kai ba in kai haka tuka zan cikin azzalimai wato cikin waɗanda suke da Allah da wani suke yin shirka domin inna shirka la zulmun azim shirka babban zalunci ne domin ɗauke wani haƙƙi ne a jishi inda ba nan yake ba haka nan Allah subhanahu wata'ala yana cewa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir an guri yake cewa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم فلك الله سبحانه وتعالى إن يعني فيك لو تشوتا باب من إيه يأي مكسيشي إن يعني ميكا إن يعني فيك الخير سوشي من إيكوني أبي سكومي وكون يعني فيك لو أنا الخير باب من إيه جو يرد وأنا الخير لك تنكا يميلا شكواني ويا هنا يسلام قوة الله سبحانه وتعالى ينا سامر دا الخير سيدا وان دا يسو تشكين باينسا haka a gurin Allah subhanahu wata'ala ake neman agaji ake neman taimako kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mu'minan farko tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar fa istastajisuna rabbakum fastajaba lakum ina lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai ya ansa muku haka ubangiji subhanahu wata'ala shi ake neman agajin sa kan dukkan wani abin da babu mai iya sa shi sai Allah na'am ya halatta ka nemi taimakon wani akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya danka ikon wannan abun a gurin sa to ka nemi taimakon wani ya taya ma ita ka dora kaya akan mota ko akan ka ka nemi taimakon wani ya taya ka ku jawo abu kaza ko ku tura abu kaza abin da ka san cewa musulman ne yana tare da shi kuma yana da wannan ikon Allah ya danka wannan ikon yin wannan abu a gunsa kana idan mai taimakon sa mai taimakon likita mai maka allura mai shi ya rubuta maka magani amma samun waraka da samun wato kuta daga wannan cuta wannan sai Allah sai ba zai iya baka waraka ba shi dai zai iya baka abinda Allah ya danka a hannunsa shi ne ya iya baka magani ko ya yi maka allura wata hanya dai da shi yana iya yi amma samun waraka wannan a gurin Allah ake samunta wai za mu rate fa wa yashfi haka ba za ka zo cikin ba ki kira wannan Allah ko ka shiga wata musiba wani hadari ya tunkaro ka ka kira wannan Allah Allah subhanahu wataala shi ya wajaba ki kirawo domin shi ne a lokacin zai iya taimaka maka zai iya fitar da kai daga dukkan wani abin da yake kake fuskanta na bala'i ko na tashin hankali.
Kuma da Allah ya saka alkhairi, masaro da kika almuka karshen shirin a wannan rana. Sai kafin mu sallama da ku, kuma za ku iya aiko da naku sakonnin tambayoyin cikin lambobin wayar mu da aka saba na 0800 555 4443 da kuma 0700 777 4442 da kuma sakon WhatsApp akan 0700 360 4455. Haka zalika za ku yi aikowa cikin adireshin email na fatirin rahama a ciyar da su da kuma shafin fatirin rahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Bashir Idris Ngogo shi ne ke kira mana sautin a kan na'ura. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.